Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin daya ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci 17:25. A jamhuriyar Niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a Birnin kuma sun gana. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji kira da aka yi wa musulmi da su yi kwaikwayo da rayuwar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kyautata rayuwarsu. Bayan haka kuma Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi tsakanin rauna. Sai kuma sharhin wasu jaridun nan Amurka da Nazir Ahmad Hausawa zai gabatar da sakonni da kuka aika mana amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin kasashen Afirka da na Turai sun yanke shawarar hanzarta kwasar dubban bakin hauren da suka makale a kasar Libya zuwa kasashen su na asali. Ganin wasu su ma na cikin mummunan wulakanci. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai da na tarayyar Afirka kimanin 80 sun kammala tattaunawar tsawon kwanaki biyu a kasar Ivory Coast jiya Alhamis, inda suka yi alkawarin ba da himma wajen yaki da safarar bul'adama. Sun ce za su gaggauta kwashe bakin haure kimanin 3,800 da ke wani sansanin na daura da Tripoli zuwa kasashensu na asali da zaran hali ya samu. To amma jami'an kungiyar tarayyar Afirka sun ce akwai kimanin sansanoni 42 a fadin kasar ta Libya kunshe da bakin haure kimanin 700. Hotunan bidiyon da kafar talabijin ta CNN ta yada na nuna yadda ake cinikin bakin haure a matsayin bayi a wasu daga cikin sansanonin, wanda ya sa duniya ta kadu tare da bacin rai, wanda hakan ke nuna bukatar gaggauta daukar mataki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce da zafi ganin yadda aka rika sayar da wasu 'yan Najeriya a kasar ta Libya tamkar wasu awaki akan 'yan daloli kalilan. Ya ce dukkanin 'yan Najeriya da suka makale a Libya da sauran kasashe a sassan duniya za a gaggauta mai da su a kuma farfado da su.
Amurka da jamhuriyar Niger sun cimma yarjejeniyar barin a yi amfani da jiragen yaki na Amurka marasa matuka wajen kai hari a kan kungiyoyin 'yan ta'adda waɗanda suke a wannan ƙasar ta Afirka, a cewar wani jami'in Amurka a wata hira da ya da muryar Amurka. Yarjejeniyar wadda aka daddare ta a wannan sati ita ce mafi girma a faɗaɗa yaki da ta'addanci wanda Amurka take yi a nahiyar Afirka. Ba a bayyana ko za a yi amfani da jiragen yakin marasa matuka wajen kai farmaki ne ko kuma kawai wajen kare kai. Kafin yanzu Amurka takan kaddamar da harin jirgin sama a kan 'yan ta'adda a nahiyar Afirka ne kawai a ƙasashe irin su Libya da Somalia. Jami'ai sun ce makala makamai a jirage marasa matuka a Nijar zai faɗaɗa sukunin sojoji na fatattakar masu tsatsauran ra'ayi a yammacin Afirka, inda ƙungiyar Boko Haram ta Najeriya da ƙungiyar Al-Qaida da na ISIS wanda suke aikinsa a Algeria suke cin karensu ba babbaka.
Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump bayan kiran sauran ƙasashen duniya da su yanke duk wata hulɗa da ƙasar Koriya ta Arewa bayan gwaje-gwajen makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan, jiya Alhamis saura kirisma ta yi kiran da a yi sauyin gwamnati a Koriya ta Arewar. Game da batun Koriya ta Arewa, wannan gwamnatin ta fi ba da ƙarfi ne kan wani abu guda muhimmi, kuma shi ne kawar da nukiliya a yankin ruwan na Koriya. Wannan shi ne babban abin da muka sa gaba, a cewar sakatariyar yaɗa labaran fadar gwamnatin Amurka ta White House Sarah Huckabee Sanders, a yayin da take bayar da amsa kan wata tambayar da wakilin muryar Amurka ya yi a yayin hira da 'yan jarida da fadar White House kan yi kullayomin. Duk wani abin da ya wuce hakan ba shi ne gabanmu ba, in ji ta. To sai dai tun da farko a jiya, shugaba Donald Trump ya nuna alamar cewa lokaci ya fayi da ya kamata a mai gurbin shugaba Kim Jong-un, wanda shine shugaba na marra ta uku a wannan matalauciyar ƙasa. Da alamar dai jami'in diplomasiyar China nan, wanda ya dawo daga Koriya ta Arewa kwanan nan, bai yi wani tasiri ba kan wannan karamin ma'abucin roka, a cewar shugaba Donald Trump ta kafar Twitter yayin da yake nuni da shugaban Koriya ta Arewar. Ya ƙara da cewa abin mamaki ne yadda al'ummarsa da sojojinsa ke yadda su jure ma zama irin a cikin irin wannan mayawacin yanayi.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani gungun 'yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilai na shirin rubuta ma kakakin majalisa Paul Ryan takardar buƙatar ya samu mafita a majalisance zuwa wannan wata na Disamba, akan batun matasan nan wajen 800,000 da ba su da takardun izini na zama Amurka wanda aka kawo su tun suna yara. Makomarsu ta shiga rashin sanin tabbas, kamar yadda sauran batutuwa da suka yi kwantai a majalisar yayin da shekara ke karewa. A farkon wannan shekara, shugaba Donald Trump ya soke shirin jinkirta ɗaukar mataki kan matasan wanda ake kira daka da gwamnatin Obama ta bullo da shi. Yana kira ga majalisar dokokin da ta bullo da wata hanyar samar da takardun izini na zaman dindindin ga matasan kafin ƙarshen wa'adin shirin na wannan shirin a watan Maris na shekarar 2018. Dan majalisa Scott Taylor na jam'iyyar Republican daga jihar Virginia shi ne ke jagorantar wannan yunkuri na tattara sa hannu don gabatar da wasiƙar a cewar shugaban ƙungiyar mata jinsin Sifaniya da ke majalisar da ake kiranta Michelle Lujan Grisham, wadda 'yar Democrat ce mai wakiltar jihar New Mexico a majalisar yayin da take hira da manema labarai bayan fage da safiyar jiya Alhamis. To amma ofishin Taylor ya ki cewa UFAM bayan da muryar Amurka ya tuntube shi. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani shehun malami da yake halartar taron maulidi a Borno, Khalifa Abdul Fatahi, ya gargaɗe musulmi da su yi koyi da kyawawan ɗabi'un Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma su yi zaman lafiya da sauran addinai kamar yadda shi ma'aikin Allah ya yi a zamanin rayuwarsa. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shehin malami na Zawiyal Abdul Fatahi da ake kira Khalifa Ali Abdul Fatahi ya ce matsalar da ake fuskanta a duniya yanzu shine yima addinin Islam gurguwan fahimta, wanda hakan kan sa mutane kan farmaki kan ƴan uwansu wala musulmi ko kuma biya wasu addinan. Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatahi ya dai bayyana hakan ne a lokacin da yake hira da gidan rediyo murya Amurka kan bikin ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake gudanarwa a zaka duk fadin duniya. Khalifa Ali Abdul Fatahi ya ce ranar bikin Maulidi rana ce na tunawa da mafificin halittu da kuma kamata a dinga fadakarwa da tunasarwa wajen karace-karacen Qur'ani da ma wa'azantarwa kan abin da ya shafi addinin Islama.
Ba muhimmancin sa shine a tuna da ranan da aka haifi wanda aka halicci duniya gabaki ɗaya saboda shi, wanda ya zo mana da wannan hasken musulunci, ya kawo mana adalci cikin duniya, ya kawo mana zaman lafiya cikin duniya. Mu nuna mutane halayensa, yaya ya zauna da sahabai, yaya ya zauna da wanda ba musulmai ba, Yahudawa, yaya ya yi mu'amala da su da sauransu. Saboda a yanzu a wannan zamani, hususan a wannan ƙasarmu, muna buƙatan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nuna wa jama'a su gani. Saboda waɗansu mafi yawa sun yi wa musulunci fahimta wanda ba daidai ba.
Khalifa ya ce ya kamata musulmi su dinga koyi da irin halayen manzon Allah, tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi.
Halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan muka duba duk abin da mutanen kafiran Makka abin da suka yi masa lokacin da nan yake Makka har ya ƙaura ya koma Madina, yace duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin, shi amintacce ne. Duk wanda yake zaune wajen ibadansa, shi amintacce ne. Wajen ibada bai ce masallaci ko coci ba ko me a lokacin wajen ibada akwai na Yahudawa akwai na kowane iri da sauransu yace duk wanda yake wajen ibadansa shi amintacce ne duk wanda ya shiga gidansa ya rufe kofarsa shi amintacce ne to ina wanda suke zuwa masallaci su jefa bom su kashe mutane ina maganar musulunci ana musulunci yace idan mutun ya kashe maka dan uwa ka kai shi wajen hukuma ta hukunta shi in ya cancanta a kashe shi a kashe shi
yace Allah ya halucci al'umma daban-daban a wannan kasa mabiya addinai kuma daban-daban da haka dole ne a zura tare kaman yanda Allah ya yi muri guda
kamata musulmai a nan kasan su sani Allah ya halicce mu a nan kasan da wanda ba musulman ba Allah duk ya halicce mu a wannan kasan in ya ga dama duka zai mayar da mu musulmi amma yayi mu haka dole ne mu zauna mu yi hakuri da juna mu girmama fahimtar dan makoci mu ko kuma wanda fahimtar mu daban da shi abinda wani ya dauka yake shine ya yadda da shi karka nemi ka ƙaryata shi ka kafirta shi ko ka wannan ko kuma ka ce zaka kashe shi saboda shi bai yadda da abinda kai ka yadda ba in ana son a zauna lafiya wannan shine mafita a ƙasar nan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda muke koya mutane kenan
Sheikh Khalifa Ali Abdul Fatai kenan shugaban Zawiyar Al Fatai ke bayani lokacin bikin Maulidi da ake gudanarwa yanzu haka fadin duniya baki daya da kuma yake jaddadin muhimmancin zaman lafiya tsakankanin al'umma Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
na tsaya ga Annabi Muhammadu
na tsaya ga Annabi Muhammadu
na tsaya ga Annabi
to madalla a gaida Haruna Dauda to sai kuma mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar
roƙon da nake a wurin Allah nan a duniya haccan lahira ala fahun ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa ko a lahira mu dai tsaya ga annabi Muhammadu mun tsaya ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
kowa Allah ya yi wa dukiya ga makaya da ya gano mando ga maje da nan gane mando mu dai tsaya ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
kowa ya tsaya zuciya guda a wuri na sa annabi Muhammadu baya taɓewa a duniya baya taɓewa a lahira mu dai tsaya ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
roƙon da nake a wurin Allah roƙon da muke a wurin Allah Allah samu ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
san rahama ta sa annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
san rahama ta sa daga tambirin kafin nan da ko na zo zazzo na huta na sai Kaduna shata ya sauka kwanta bula nan ma na sauka kwanta bula nan ma na sauka sai Iluri shata ya sauka shaga mu mamma ya sauka kaji mun moto benen badu mun zo ikon mun huta mun kon mun je ajeje mun huta mun kon mun koma mi tayya mun koma mi tsaya ba manzo Allah samu ga annabi Muhammadu
ba tsaya ga annabi Muhammadu
ya Allah samu ga annabi Muhammadu
ba tsaya ga annabi Muhammadu
kowa tsaya ga annabi Muhammadu ya dau babban bango mamma in ka tsaya ga annabi Muhammadu
ba tsaya ga annabi Muhammadu
ya Rasulullah ya Allah ni Allah dai make kowa a duniya amma fa in a zuciya kai kyawu Allah samu ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
kalma harshe na san wannan a zuciya ake kaunar manzo daga zuciya ake kaunar Allah Allah samu ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
ya da ku taimaka ku man ta bi nan na ya bi annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
ya Allah samu ga annabi ya Allah samu ga annabi Muhammadu
na tsaya ga annabi Muhammadu
ya
To madalla da fatar an shakata da wannan faifan. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti 15 na dare a nan Washington. To sai kuma shirinmu na gaba kallabi.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A makon da ya gabata na samu bakuncin Zainab Ishaq, wata matashiya mai wakar Hausa ta zamani. Zishaq ta bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma yadda aka yi ta fara waka. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga tambayar da na yi mata.
To wace waka ce ta farko da kika fara yi ta rap?
Wakan da na fara yi wani waka ne. Sunan wakan soyayya.
Menene ma'anar waka?
To shi wakan abin da na nuna a ciki mace ne take son wani. To amma wanda take so din bai san ma tana son shi ba. Gashi kuma ta rasa yanda za a yi ta bayyana mishi tana son shi. To sai take neman shawara ya za a yi ta gaya mishi tana son shi. A wakan soyayya kaso na ɗaya kenan. Lokacin da nayi kaso na biyu bayan na gama samun kaban comment din mutane bisa wannan waka
ra'ayoyin mutane
irin shawarwari da suka bayar ra'ayoyin mutane to sai nayi soyayya kaso na biyu inda nake nuna kuma wanda ake so din ya gane ya ma yadda ai soyayya
to
a lokacin kuma sai nake cewa nake bada shawara ga masoya idan za su yi soyayya su yi ta dan Allah banda cutarwa banda yaudara za su ci riba har ma su kai ga sun yi auren soyayya.
Kin ce kina son ki koma makaranta, me kike so ki karanta a jami'a?
To a jami'an Bayero na Kano ina so in karanta mass communication, aikin jarida kenan a Hausa.
Me ya ja ra'ayinki kike son ki karanta aikin jarida?
To gaskiya tun lokacin da nake kan matakin primary. Babu aikin da yake buge ni ko ma'aikatan da suke buge ni kamar ma'aikatan jarida. Dalili a lokacin tun kafin in san cewa ga yanayin yadda abubuwan suke kasancewa sai in dinga mamaki. To ya ake yi suke yin magana a rediyo kuma ba ganin su ake yi ba. Sai in dinga cewa to shi ƴan baiwa ne ko menene. Wannan kenan sai kuma yanayin yadda suke gabatar da tsarurrukan su. Su dinga kawo labarai kin san yaro da san labari to in suna kawo labari misali ina jin labaran su da wasu shirye-shiryen to gaba ɗaya ni hankali na sai ya gaji ani ko ina jima ba abin da nake so in jima sai wannan interview da masu irin wannan aikin
to gashi ke dai yanzu waka kike yi kuma kin ce kina sha'awar aikin jarida me ya sanya kike son ki koma aikin jarida kuma bacin gashi kin fara waka zaki daina waka kenan ki rungumi aikin jarida
to ina son aikin jarida kamar yanda na gaya miki shine duhi na ko in ce fata na tun lokacin da na fuskanci cewon wace ce ni sannan kuma duk wani dan adam yana burin ya kasance in yayi karatu ga abin da zai yi to aikin jarida shine ambition dina tun asali shi kuma wannan waka Allah da yayi zai yi shi kawai sama taka to ina ganin idan Allah ya amince mu na samu cikan buri na asali na farko aikin jarida ba zai hana shi ma in yi wannan din ba waka kenan
to yanzu a kasar Hausa a al'umma arewacin Najeriya kina gani irin waƙoƙin rap na Hausa sun karbu ko kuma suna samun karbuwa
alhamdulillah gaskiya a yanzu waƙoƙin hip hop sun samu karɓuwa a arewacin Najeriya suna ma samun karɓuwa tunda yanzu zaki ga mutane suna sauraron hip hop programs a gidajen radio in an bada lambobin waya zaki ga suna kira in an bada damar su yi tambayoyi zaki ga suna yi in an ga yato bako zaki ga suna kiran shi suna yi mishi maraba suna masa tambayoyi sa'annan idan an yi waƙoƙi zaki ji suna tambayan ina za su same su kai tsaye, har ma zaki ji suna tambayan wai babu kundi ne, ai ya dace a ce mawakiwa da bashi shawaran, to me zai sa da Allah ba zai yi kundi ba, saboda su a matsayin su na masu sauraron shi su samu saukin tattara waƙoƙin shi gobe guda. To kin ga wannan ci gaba ne kuma alamun karbuwa ne da nasara.
To yanzu zaki iya cewa waka sana'a ce da matashi zai iya runguma har ya zama mai dogaro da kai?
Gaskiya ne, waka sana'a ne wanda matashi zai iya dogaro da kanshi.
Ke yanzu zaki iya cewa kina cin ribar waka?
Sosai, alhamdulillah ina cin ribar waka. Kin ga misali, ko da a ce waka bata kawo maka wasu kuɗaɗe da yawa ba, misali saƙon da ka aika idan har ya isa inda ka je inda ka aika shin, to kin ga ai shi ma riba ce.
Kamar waƙoƙi nawa kika yi ma?
To yanzu dai ina da kamar waƙoƙi 15.
Baki ma gaya min shekarunki ba, shekarunki nawa ne?
Shekaruna 21.
Jama'a masu sauraro, a nan za mu dasa aya 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Zainab Ishaq da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla a gaida Maryam Dauda da bakuwar ta. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun nan Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken Koriya ta Arewa ta bayyana hotunan sabon makami mai linzami samfurin ballistic mai tsoratarwa. Labarin ya ci gaba da cewa Koriya ta Arewa ta bayyana wasu hotuna masu yawa a jiya Alhamis wanda suka ce sabbin makamai ne masu linzami samfurin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya wanda zai iya sauka a ko ina a cikin Amurka. Hotunan kimanin 20 na makami mai linzami da ake wa lakabi da Wason 15 an buga su ne a jaridar kasar. Koriya ta Arewa ta yi ikirarin cimma muradinta na zama kasa mai makamin nukiliya bayan gwajin da suka gabatar a ranar Laraba. Michael Dutzman na cibiyar bincike akan rage yaduwar makamai a Monterey da ke California ya rubuta a Twitter a lokacin da aka buga hotunan, inda ya ce cewa wannan makami mai linzami ne mai girma, ba kuma ina nufin yayi wa Koriya ta Arewa girma ba, a'a, kasashe kaɗan ne za su iya kera makami mai linzami mai irin wannan girman a duniya. Koriya ta Arewa ta shiga sahunsu. Sai kuma jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken ya kurbi ruwan dafi a kotu. Yanzu haka 'yan sandan Dutch na binciken mutuwarsa. Labarin ya ci gaba da cewa jim kaɗan bayan ya ji makomarsa, tsohon babban sojan Bosnia Croatia Chief Slobodan Praljak ya faɗa da ƙarfi, ni ba mai laifin yaƙi ba ne. Sannan ya ɗaga kalamar kwalba ɗauke da ruwan dafi zuwa bakinsa ya kwankwaɗe shi. Jim kaɗan ya faɗa wa alƙalan kotun da suka kasa fahimtar me ke faruwa bayan sun yanke masa hukuncin shekaru 20 a gidan yari sakamakon kashe musulmai da wasu laifukan yaƙi, cewar na sha guba. Mai magana da yawun kotun ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa nan take aka tafi da project zuwa asibiti, inda ya riga mu gidan gaskiya. Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken kamfanin NBC ya karɓi kimanin ƙararraki guda biyu akan Matt Lauer. Labarin ya ci gaba da cewa guguwar dajin da ta kunno kai a cikin Amurka akan neman lalata da mata ta hanyar da bata dace ba a wuraren aiki ta tuntsar da wani tauraron gidan talabijin mai labarai a Larabar da ta gabata, yayin da kamfanin NBC ya kori Matt Lauer, ɗaya daga cikin masu gabatar da shirin da ya fi kowanne shiri kawo wa kamfanin riba wanda ake wa lakabi da Today, bayan zarginsa da ake yi da al'adar neman lalata da mata ta hanyar da bata dace ba da karamar ma'aikaciya. Faduwar Mr. Lauer, wanda ya kasance a shirin talabijin din da kusan kowane gida a Amurka ke kalla na tsawon shekaru 20, ya ƙara rikita al'umma sakamakon jerin irin shahararrun mutanen da aka kora daga aiki sakamakon zarge-zargen neman yin lalata da mata ta hanyar da bata dace ba. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara, Najir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To madalla a gaida Najir Ahmad Hausawa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da canji shika da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar yayi daga jam'iyyar APC yadda ake tunani ko ba wa jam'iyyar PDP. To wannan canje-canje shika da Atiku yake yi ya kawo masa rage daraja a siyasar ta Najeriya kuma ya sani fa wannan canji shika ba shi ne zai sa idan shugaban ƙasar Najeriya ba, ya kamata ya yarda da mulki da arziki Allah shi yake da yadda yake so. Kuma irin wannan abubuwa da Atiku Abubakar yake yi, ƴan Najeriya tuni sun dawo daga rikiyarsa saboda ya nuna al'ummar ƙasa siyasa yake ta kishin kansa ba kishin al'ummar Najeriya ba. Mai magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala malamin madani jihar Jigawa.
Assalamu alaikum biyo Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a Jineta yawon anguwan masu kare. Zan ba da ra'ayina kamar haka. Don Allah gwamnati a ɗauki matakin a daina kashe mutane sai da ba su san hawa ba su san sauka ba. Kawai a je a kashe su a ƙauyuka. Gwamnati ya ɗauki mataki da sauri-sauri kar a dinga a je a zauna a yi rubuce-rubuce da za a ɗauki mataki ba, a gaggauta a ɗauki mataki kai musu agaji.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana dan magaji dan koli a wuri Kebbi State Nigeria. Ina yi ma jama'an musulmi na duniya gaba daya murnar zagayowar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ina fatar za a yi dukkan wa'azai lafiya a tashi lafiya. Allah ya ba mu ikon gane wannan al'amari na sha'anin Ubangiji da kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallam.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingoro jihar Yobe. Matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na kwaso 'yan Najeriya daga ƙasar Libya, hakan ya yi daidai duba da irin cin zarafin da ake musu. Kira kuma ga matasanmu, ya kamata su daina zuwa ƙasashen da ba a bisa ƙa'ida ba, hakan shi ya fi jawo cin zarafinsu. Nagode sashin Hausa na biyoyi.
Assalamu alaikum. Suna na Baffa Haruna Damba Bajoga, ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada Bajoga. To alhamdulillahi ala kulli hal, mu dai muna fata gwamnonin Najeriya za su yi halacci su gaggauta biyan ma'aikatansu hakkokinsu kamar yadda shugaban ƙasa ya buƙaci hakan daga gare su kafin wa'adin na isowan Kirismeti, ganin yadda ma'aikatansu ke cikin halin miyan. Don haka mun san shugaban ƙasa yana da tabbacin cewa gwamnonin za su iya biya, shi ya sa ya ba su wannan wadi. Don haka su kuma su yi wa Allah su taimaka don darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, su biya ma'aikata hakkokinsu tunda hakkokinsu ne. Na gode daga Baffa Haruna Bajoga.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
A takaice, shugabannin kasashen Afirka da na Turai sun yanke shawarar hanzarta kwasar dubban bakin hauren da suka makale a kasar Libya zuwa kasashensu na asali, ganin wasu su ma na cikin munanan hali. Amurka da Jamhuriyar Nijar sun cimma yarjejeniyar barin a yi amfani da jiragen yakin Amurka marasa matuka wajen kai hari kan kungiyoyin ta'adda da ke wannan kasa ta Afirka, a cewar wani jami'in Amurka a wata hira da muryar Amurka. Gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump, bayan kiran sauran ƙasashen duniya da su yanke duk wata hulɗa da Koriya ta Arewa, bayan gwaje-gwajen makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan, jiya Alhamis saura kirisma ta yi kiran da a yi sauyin gwamnati a Koriya ta Arewa.
To duka-duka kuma da wannan da muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin, sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Ka'almasihi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Solomon Abu da ya shirya ya ba da umarni, da kuma injiniyanmu na wannan hantsin Darrell Smith. Baba ya kuma ƙiri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.